sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim kuma tare da farin da almasi garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Juma'a ta babbar rana 20 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai fice daga fadar White House muddin zababban shugaban kasa Joe Biden ya ci kasafin ƙuri'u ko electoral college vote. Wata kotun Turkiya ta yanke hukuncin daurin rai da rai ga sojoji da farar hula sama da 300 waɗanda suka taka rawa a juyin mulki shekaru uku da suka gabata. Sannan gwamnatin kasar Habasha ta baiwa sojojin kasar murnin dannawa zuwa headquarter ɗan tawayen Tigray.
Kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya na shirin sake ba da tallafin corona a karo ne.
Za mu fara tallafin masu harkan mota, su keke napep, su okada, sannan kuma da wanda ma direbobi da suke aikin kansu.
A daidai lokacin da lamarin tsaro ke ci gaba da ƙara ta'abbarewa a wasu yankunan arewacin Najeriya. Yanzu haka 'yan bindiga sun fara sakawa wasu ƙauyuka a yankunan Sokoto ta haraji.
Ana azama mutane kudade daga auren sarkin dare har auren magaji har garuruwa ƙauka waɗanda ake wayar da su ina faɗa maka.
Haka kuma muna tafa da shirin da ɗan gari. Wanda gidajen rediyon da ke Abuja da muryar Amurka ke zagayawa suna kawo mana tarihin garuruwa. Sai kuma nasihar Juma'a daga malamai. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis ya ce zai fice daga fadar White House muddin zababban shugaban kasa Joe Biden ya ci kasafin ƙuri'u ko electoral college vote. Wanda wannan ne mafi kusa da kalaman bayyana amincewa da sakamakon zaben ranar 3 ga watan Nuwamba da Trump ya taba yi duk da yake ya sake jaddada ikirarinsa na cewa an tafka magudi a zaben. Da yake magana da manema labarai jiya wacce take ranar bukin cika ciki ko Thanksgiving, Trump wanda dan jam'iyyar Republican ne ya ce idan Biden wanda dan jam'iyyar Democrat ne wanda kuma ranar 20 ga watan Janairun baɗi ake rantsar da shi ya samu amincewar gungun masu ayyana cin kasafin ƙuri'u na Electoral College to zai bar fadar White House. To amma Trump ya ce zai yi wuya ya amince da sakamakon zaben a halin yanzu ya kuma ki bayyana ko zai halarci bikin rantsar da Biden ko a'a. Wata kotun kasar Turkiya jiya Alhamis ta yanke hukuncin daurin rai da rai ga sojoji da farar hula sama da 300 waɗanda aka shafi shekaru uku ana musu shari'a saboda rawar da suka taka a yunkurin juyin mulki ma gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan a watan Yulin shekara ta 2016. Suna daga cikin mutane 475 da aka musu shari'a a watan Agustan shekara ta 2017 game da yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba. Wannan yunkurin juyin mulkin ya yi sanadin mutuwar mutane 250 baya ga wasu 2000 da suka ji raunuka. Wannan al'amarin ya kai ga wata gagarumar fatattaka da kuma korar mutane 130,000 daga aiki. 'Yan tawayen yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Indiya sun kashe wasu sojoji biyu a wani hari jiya Alhamis a birni mafi girma na yankin da ake takaddama a kai a cewar rundunar sojin Indiya. Kanar Rajesh Kalia, mai magana da yawun sojin Indiya, ya ce 'yan bindiga sun bude wuta kan wata tawagar sojoji masu sintiri a bayan garin Srinagar inda wasu sojoji biyu suka samu munanan raunuka sannan daga baya suka mutu a asibiti a cewar sa. Da Indiya da Pakistan kowacce na ikirarin cewa dokacin yankin Kashmir nata ne. Kashmirawa musulmi da dama na goyon bayan niyyar 'yan tawayen ta haɗe yankin au ƙarƙashin ikon Pakistan au a matsayin ƙasa mai zaman kanta.
Kafin Ibrahim ya sake dawowa da ci gaban labaran zamu leƙa ƙasar Najeriya inda gwamnati ta shirya ba da tallafi ga jihohi 12 na ƙasar a ci gaba da tsarin ba da albashi ga masu sana'o'in hannu da ta fara a watan Satumbar bana. Ya zuwa yanzu dai an ba da rahoton dabban masu sana'o'i ne suka amfana a karan farko. daga cikin naira biliyan 75 da aka ware. Wakili a sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta aika mana.
Shirin tallafin ga gwamnatocin jihohi yana cikin wata hikima ne da gwamnatin Najeriya ta bullo da ita domin karfafa gwiwar masu sana'o'i don su yi dogaro da kansu, su ma kuma su samar da ayyukan yi ga ƴan uwansu matasa masu neman aiki. Waɗannan kuɗaɗe ne da dama gwamnatin Najeriya ta ware ta yadda shirin zai samu nasara da ya kamata, a cewar ministar masana'antu Maryam Yalwaji Katagum a lokacin da aka kaddamar da shirin a karo na biyu.
An biya na jihohi 12 da muka lissafa, sannan akwai jihohi 12 wanda aka ba da izinin cewa mu ci gaba da biyan su. Sannan kuma za mu fara tallafin masu harkan mota, su keke napep, su okada, sannan kuma da wanda ma direbobi da suke aikin kansu, tunda akwai waɗanda suke da motocinsu na kansu ba wai lalle sai suna tare da wata ƙungiya ba. To wayanna za mu buɗe nasu tallafin litinin mai zuwa, amma kuma nasu za mu buɗe baki ɗaya ne, ba za mu yi kashi-kashi ba tunda abin nan ɗinsu ɗaya ne a baki ɗaya.
Amma ga wani mai masana'anta da ke jihar Kano, Habibu Lawal Kofar Wambai, ya koka ne cewa har yanzu akwai waɗanda ba su samu labarin wannan tallafi ba.
Ya kamata gwamnatoci daga ƙasa, suna magana ƙaramar hukuma zuwa jiha da kuma su kansu gwamnatin tarayya, musamman su yi amfani da kafofin yaɗa labarai wanda ake saurara don a wayarwa da mutane kai akan cewa to ga tsarin da ya zo kuma mutane su nema. Ba a nuna musu cewa abu ne fa na gwamnatin tarayya, na kowa da kowa ne, ba abu ne na wasu mutane daban ba. Da abin da ya faru a yiwuwin mun ɗan yi tasirin ɗin abin wanda ya ce saboda yawan da mutane suka nema musamman a can kudancin abin da su daga nan arewa gaskiya ya zama na nozzle gaba ɗaya kamar mu a nan arewacin arewa ya zama na abin da aka ba da ya gazbu nan arewacin arewa ba a bawon fata.
To sai dai akwai tabbacin cewa wannan shirin tallafi da kuma masu masana'antu da lokaci ya ritsa da su ko kuma cike-ciken fama-famai na samun waɗannan kuɗaɗe, kamar yadda shugaban hukumar kula da masana'antu Dikko Muhammad Radda ya bayyana.
Wani tsari da muka yi to da shi cewa waɗanda suka fara applying ba sai qualifying ba saboda wasu ƴan dalilai. Mun diba cewa idan dalilan nasu ba wasu dalilai ba ne na akai a kawo, za mu kallo a nan dalilan mu ba su wai ba. Idan kuma akwai cewa za mu ƙara magana da su tunda ana ta kiransu a waya mu ce musu to babu kaza ku ciko da shi sai a ba su. To wannan da duk yadda za mu yi mu tabbatar da mutanen jihar sun amfana da wannan kuɗin, Allah ya yarda ba wanda za a zalunta.
Kamfanoni 26,000 sun amfana, inda ma'aikatansu 101,000 suka riga suka karɓi kuɗaɗensu kai tsaye. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gai da Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya.
To Sarfilu, an baiwa sojojin kasar Habasha umurnin su kammala abin da aka kira babi na ƙarshe na kai farmaki kan Mekele, babban birnin yankin Tigray, bayan kin miƙa wuya da sojojin yankin suka yi bayan cikar wa'adin sa'o'i 72 da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya bayar. Kofar lalama ta ƙarshe wadda ta kasance a buɗe ga sojojin yankin Tigray na TPLF don su fice ta wajen, a yanzu an rufe ta gam saboda raina hankalin da sojojin na TPLF suka yi ma jama'ar Habasha, a cewar Prime Minister Abiy Ahmed a wata takardar bayani ta jiya Alhamis. Tun da farko a wannan makon, Prime Minister Ahmed, wanda ba ya samu lambar yabo saboda kokarin da ya yi wajen kawo ƙarshen yakin da aka dade ana yi tsakanin kasar shi da kasar Eritrea, ya baiwa dakarun na TPLF wa'adin sa'o'i 72 su yi ƙauya ko kuma su fuskanci gagarumin matakin soji a headquarter yankin Mekele. Wani bakar fata wanda wasu 'yan sandan Faransa da dama suka mai duka yana neman abu masa kadi bayan wasu fayafayen bidiyo da aka wallafa da ke nuna yadda 'yan sanda suka yi taɗuggar shi har da kulake, suna buga masa barkonon tsohuwa ba tare da wani takamaiman dalili ba. Tuni dai ministan cikin gidan Faransa Gerald Damanin ya ba da umarnin a dakatar da jami'an 'yan sandan daga aiki. Wannan al'amarin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba Emmanuel Macron ke gabatar da wani sabon kudirin doka na takaita damar daukar hoton yan sanda yayin da suke gudanar da ayyukan su abinda ya haddasa zanga-zangar kungiyoyin farar hula da yan jarida waɗanda ke fargabar hakan na iya sa yan sanda su yi takuntata ma mutane ba tare da an sani an kuma dau mataki ba a ƙarshe an yi jana'izar shahararren dan wasan kwallon kafan nan Diego Maradona jiya Alhamis a wata kebabbiyar hidimar da mutane kimanin 24 suka hallara abinda yayi matukar bambanta da abin da ya faru gabanin nan a jiya din lokacin da dubun dubatan mutane masu kuka har da hawaye suka yi ta buga layin zuwa yin bankwanar ƙarshe magawar shi na tsawon sa'o'i yan uwa da abokan kudda-kudne kadai aka bari suka halarci bison wanda ya hada da ka'idojin addini wanda aka yi a makabartar Jardim Bella Vista an bisne Maradona daura da kaburburan iyayensa Dalma da Diego masu sha'awar kwallon sa waɗanda suka yi ta kada tutocin kasar Argentina sun taru kan tituna a daidai lokacin da tawagar motar gawar sa ke wucewa bisa tsauraran matakan tsaro wasu sun yi ta kokarin shafa jikin motar a duk lokacin da cinkoso ya tsaye da ita
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Matsalar rashin tsaro na cigaba da ta'azzara a wasu yankunan jihar Sokoto. Kasancewar ƴan bindiga a yanzu kan saka wa ƙauyuka haraji tare kuma da kai hare-hare ga wasu ƙauyukan. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Bayan da ake ganin kamar kura ta lafa game da sha'anin rashin tsaro a yankin gabashin Sokoto, sai gashi ƴan bindiga sun wayoyo da sabga ta azawa ƙauyuka haraji a yankin ƙaramin hukumar mulki ta Isa. Bashir Altina Guyawa shine shugaban rundunar adalci ta jihar Sokoto kuma mazaunin yankin ne na Isa.
In don dauke mutane a je a yi garkuwa da su domin kudin hansa ainihin babu ta amma dukkan dabbobin su shanun noma tun daga baki iyaka da Goriyo da Isa har abin da ya kai iyaka ga Niger ga wasu Isa babu ginin da zaka samu shanun noma duk an gargada dabbobin mutane sannan kuma an dawo ana azama mutane kudade daga tsauran sakin dare har tsauran magaji har garuruwa kauka waɗanda ake wayar da su ina faɗa maka kusan miliyan 3 sun ka tara sai kayan tsarin ga ya shigo shi ɗin zai sa a bar su su yi sukuna aikin su na daji
har wayo a cikin wannan mako ƴan bindiga sun yi daren mikiya a wani ƙauye mai suna da yeji cikin ƙaramar hukumar mulki ta Gudu dake arewacin Sokoto inda suka bankawa garin wuta wannan halin dai jama'ar garin ta bakin wakilin su a majalisar wakilai ta tarayya Yusuf Isa Kurdula suna ganin halin ramuwar gayya ne aka kai musu
kwanakin baya ne mutanen Deji din suka yi kokari lokacin da mutanen nan suka faɗo musu kauyen su suka fita kunsu da farkwata sai da suka ga sun kama mutanen nan suka hanta su ga hukuma to muna ganin kamar wannan abu ne yasa suka biyo don su ɗauki fansa bayan gida hudu da suka gone sun rusa shagunan su sun kwashi kayan masarufi sun yi gaba da su haka muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙin wannan al'amari na muna sake kokawa gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha ta Sokoto don Allah su mai da himma ba abin da za ka ba talar kanka yau in ba tsaro ba
rundunar yan sanda ta jihar Sokoto ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin kamar yadda kakake rundunar ASP Muhammad Abubakar Sadiq ya sanar
sai bindiga misalin kimanin su 15 suka shiga garin suna halbe-halbe kuma har da cinnawa wani sashe na garin wuta wanda sanadiyar wannan halbe-halben nasu mutum uku sun samu raunuka waɗanda daga cikinsu ɗaya kuma mace ce wacce likitoci suka tabbatar da Allah ya mata cikawa wacce kuma mutanen garin suka iya bayyana ma hukuma cewa kamar mahaukaciya ce
har wayo duk a cikin wannan makon wasu mutane da ba a san ko suwaye ba sun hallaka wani dan kasuwa dan asalin kabilar Ibo mai suna Obinna mazaunin unguwar Sabaru dake Sokoto Alhaji Abubakar Tudun Sabaru shine mai unguwar Sabaru
kowa na bikin ciki saboda ba mai son shi ji wani to annaci ya faru ga cikin area ta inda ya kai kuwa kuma bayan Allah muna tare da su lamai lahiya in ya muri bayo rabe wani yare can da ban Hausa duk dai muna zanin gima da su lamai lahiya duk muna kira ga hukuma ta taimaka ta shigo ta kawo mana dauki
rundunar yan sanda ta Sokoto ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin sannan ta ce tana daukar matakai domin shawo kan matsalar rashin tsaro Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to Allah ya kawo karshen wannan fitina a gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19.3949 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen radio da muke kulla da shi
jama'a masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da Abdulrahman Kabir Jani a cikin shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan radio muryar Amurka da Vision FM Katsina to a yau a cikin shirin muna garin Sanni cikin karamar hukumar Batagarawa ta jihar Katsina kuma muna tare da Alhaji Bello Ma'azu Sanni wanda shine magaji Sanni domin jin suwa suka kafa garin Sanni menene garin Sanni ya shahara da shi
shi wannan gari na Sanni tarihin shi kana juni mu a yanzu shara ta biyu ce an zo lokacin da aka shigo an tajja akwai rijiyoyi akwai ganuwa wani sa'a tukuna sa'a ne aka tadda zona ta kewaye da aka tawo da shanu ana tsarawa sai aka ga ganuwa da kohohi guda hudu da rijiyoyi guda biyar da rumbu da murna da randa so kaga wannan shi ya nuna wasu sun zauna garin amma ba a san su wane ne suka zauna ba wani irin kabila ne suka zauna ba a sani ba me ya sa su ba a sani ba ina suka nuna ba a sani ba amma dai wannan abubuwan da zana ya ba dama cewa an zauna kuma mutanen nan suna noma suna rini suna arini suna tukane kuma an yi yaki kenan tunda har ga ganuwa an yi to wannan shine kishi na farko to kishi na biyu shine mu wanda aka shigo wajen 1804 lokacin Shehu Usman dan Hodiyo a lokacin da aka sare ganuwa aka wurin aka kilarin sai aka zo aka zauna akwai Fulani akwai Haɗi su ne ainihin suka shigo cikin garin wasu Fulani suka zauna wajen ganuwa amma daga baya kuma sun dawo cikin gari tun daga wannan lokacin dai shi wanda ya tsara gidan sarautar tsannan ana kiran shi Malam Ibrahim Eki kuma baturanke ne kuma ya zo daga Tumbukutu a malami ne kuma makiyayi ne dabbobin shi sai da ya shigo Katsina ya zauna a yakawa danan wajen Batagarawa to amma wannan ma yana dan ba da alaƙa tarihin ɗan ɗakawa da na gani su ma sun taho daga can su zauna a yakawa da to amma mu aje wannan akwai dai koya ɗan alaƙa tsakani to lokacin da ya taho ya shigo Tsanni ya zo gidan sarautar Tsanni kamar da kuka sani kuma shi Malam Ibrahim Eki din nan kamar da ce muku su da ne baturin ke ne yana da ƴaƴa kamar kusan 60 kamar da dai tarihi ya bada na gidan akwai maza akwai mata ya taba wannan gidan sarauta a 1804 to kusan shekara 200 da wani abu kenan kuma wannan tsatsa nashi dai har yanzu su suke sarautar nan ba a samu cira ba
kuma da tsatsa shi ne
shi ya taho kamar da ce muku daga mutumin Tumbukutu ne daga Tunis ya zo Katsina ya taho kwan zata ga ya zo aka wada zo Tsanni shi magaji Malam Ibrahim Eki mai ilimi ne ya fara sarauta Tsanni daga 1804 zuwa 1814 ya yi sarautar Tsanni kuma gidan sarauta yana nan inda har yanzu kuma yana sarauta da Allah ya shirya shi sai dan shi magaji Umaru sai aka ɗashe magaji Tsanni a shekara ta 1814 zuwa ta 1837 shi ma da Allah ya anshi ɗa ne na shi ya anshi ransa sai kuma aka yi magaji Halilu shi ma dani na Ibrahim Ige shi kuma ya sarauta tsanni daga 1837 zuwa 1851 to ni ma lokacin da kakana wancan magaji Bello ya rusu kuma kahe ni 1853 akwai wata mata shi magaji Bello sai an kahe na doma ya shi na sai aka yi sai tace an samu Bello kuma an samu mai nasara kuma ran ake cin Bello mai nasara to shi shekara shi 40 yana sarautar kasar tsanni kuma kasar tsannin nan ta kunshi akwai hadiya da akai hadiyan nan lokacin akwai rahaje magaji ce aka mai zuwa karkashin tsanni akwai tarno magaji ce aka mai zuwa karkashin tsanni a lokacin nan ana majin na wasu aka rarrage wasu magadai aka kara wasu shi mahaifina ya yi zama da wannan magadai guda uku yana magaji a maga wajen magaji biyu a raye ba karni da basha ba daga nan da ya rasu 1993 bayan shekara 40 sai aka ba yayanmu dan shi magaji Bala Zayana Ma'aru wanda yake jika mini Ibrahim Ige kenan shi kuma ya shekara daga 1993 zuwa 2005 shekara 12 yana sarautar tsanni sai Allah ya mai wa'adi sai ni kuma Allah ya bani ni Alhaji Bello Ma'aru mai nasara an nuna ni 22 ga watan Satumba 2005
to yanzu dai waɗanne irin kabilu ke cikin wannan gari
to ai kabilun mu dai ba su wuce ba Hausa Fulani sai bare-bare
na'am me ya bambanta wannan gari da sauran kauyukan da ke makwabtaka da shi akwai wani abu na tarihi da garin yake da shi
to ai akwai kamar da wajen ka yanzu cewa ga abubuwan da muka taras wanda ma mun muke fata yanzu da inda aka ci gaba ne kamata ya yi a zo a sa kimiyya a kiyologist dina su zo su binciki rijiyoyin da shi shekara nawa ma wannan gari tun da ai wannan shi zai bayar a san shekara nawa tun da ai yanzu duk abin kawai mu zama mu ne na biyu zama an zai musanar da aka ki musan giska inda a gina tsanuwa tun da ga ganuwa an tadda ga rijiyoyi har yanzu muna aiki da rijiyoyin nan ga marna inda ake rini suna nan mun tadda su ga rungu ga randa kaga ban mu je sanin yawan shekarun to da za a yi mun wancan sauran wa'annan wa'annan abun ma tarihi ne
na to kamar mai wannan gari ya shahara da shi musamman fushin yaƙi ne ko ko noma ko ko kiwo
yaƙin ma an yi domin ita da zan nan tun da aka shigo ganon nan ba a taɓa cin su da yaƙi ba akwai ɗan baskori kamar yadda wajen marar tsauri ya ambata ya zo amma shi bai yaƙi tsanni ba don ga tarihi mahaifiyar shi tana da alaka da tsanni saboda haka sai ya kewaye ta yin hisabin da ya yi tsanni ba shi dan baskori kuma muna da mutu har yanzu mutanen tsanni ba su da tsoro muna da abin ga sannan kuma manoma ne masu kiwo ne saboda haka sana'o'in mu dai ba su wuce kiwo sai yanzu da ilimin zamani ya zo ake garawa da aikin gwamnati
akwai wani kirari ko take da ake yi ma wannan gari na tsanni
kirarin ta dai ana cewa tsannin kowa sarki ko dunya kowa da hula to akwai wannan abubuwan domin in dai a da fi ladarci da rashin tsoro nan da babu tsoro don kamar yadda ake gaya mana ma a lokacin nan in ɗan ɗaka zai taho tsanni daga dutsen ma yana zuwa bakin gari can sai ya samu an saro tsarki an zo saboda takardar mutane to dama akwai takardarci amma dai abubuwa su sauki yanzu amma dai dama mu ba mu da tsoro
yanzu haka akwai wani kalubale da garin sani yake fuskanta da za a so mahukunta su ji domin ɗaukar mataki
mu alhamdulillahi lokacin gwamnatin Umar Musa an mana da secondary school muna da MDJ ta asibitin nan mu ba ba mu da hidamu mai yanzu irin a ya samu na dam din mu da ake noman rani kuma an samu hitila muna da wutar lantarki muna da ma'aikata gwargwado so kusan ba abin da ya fi dai yanzu gyara dam din din domin masu noman rani su samu abin yi yara su samu abin yi
to masu sauraro a nan za mu ɗaga ma shirin aya a madadin wanda aka je mu da shi Alhaji Bello Ma'azu Tsanni daga gidan rediyon murar Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku.
Madalla yanzu kuma lokaci ne na sauraron nasihar Juma'a.
Sallallahu alal nabi karim sunana Hassan Shaibu Umar Burji karamar hukumar Doguwa jihar Kano. A yau kina tarwata mu za ta gudana ne akan wato kyautatawa iyaye domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa bil walidaini ihsana, wato iyayenku ku kyautata musu. Hakika akwai hadisi da Abdullah ibn Umar ya rawaito shi manzon Allah fira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, wato babu wani mumini da zai wayi gari wato yana mai kyautata wa iyayensa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a buɗe masa kofofi na gidan aljanna guda biyu ya zaɓi duk kofar da yake bukata ya shiga ta cikin ta. Kuma ba zai wayi gari a ce ya saba ɗaya daga cikinsu ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya bi shi. Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi da shi ba har sai ya ji ya nemi yardar su, wato ya yi ne dar wannan bane saba sa'idan Allah subhanahu wa ta'ala ya bi shi. Sai sahabbai wato suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce, ya Annabi Allah, ko da Allah ya sa iyayen nan nasa zaluntarsa suke yi akan abubuwan da suke umarninsa, sai suka umarce shi, sai manzon Allah fira da mutum Allah ya tabbata a zargin ya ce, ko da Allah ya sa zalunta shi suke yi abin da ake bukata gare shi, wato ya kokari ya biyayya gare su mutukar babu su bai saba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Saboda haka ɗan uwana musulmi yana da kyau mu yi kokari wajen biyayya wato ga iyayenmu mu kyautata musu, mu yi alheri gare su mu kyautata wa waɗanda suke tare da su, domin yin haka biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar inda ya tabbata a cikin wannan aya da magana kuma akan wannan hadisi na Abdullahi ibn Umar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Allah ya sa kamalan da alkhairinsa. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici. Ibrahim Gareka.
Shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis ya ce zai fice daga fadar White House muddin zababben shugaban ƙasa Joe Biden ya ci kasafin ƙuri'u ko Electoral College vote, wanda wannan ne mafi kusa da kalaman bayyana amincewa da sakamakon zaben ranar 3 ga watan Nuwamba da Trump ya taba yi. Duk da yake ya sake jaddada ikirarinsa na cewa an tafka magudi a zaben. Wata kotun kasar Turkiya jiya Alhamis ta yanke hukuncin daurin rai da rai ga sojoji da farar hula sama da 300 waɗanda aka shafi shekaru 3 ana musu shari'a saboda rawar da suka taka a yunkurin juyin mulki ma gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan a watan Yulin shekara ta 2016. Suna daga cikin mutane 475 da aka musu shari'a a watan Agustan shekara ta 2017 game da yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba. Wannan yunkurin juyin mulkin ya yi sanadin mutuwar mutane 250 baya ga wasu 2000 da suka ji raunuka. Yan tawayen yankin Kashmir da ke karkashin ikon India sun kashe wasu sojoji 2 a wani hari jiya Alhamis a birni mafi girma na yankin da ake takaddama a kai, a cewar rundunar sojin India. Kanar Rajesh Kalia mai magana da yawun sojin India ya ce yan bindiga sun bude wuta kan wata tawagar sojoji masu sintiri a bayan garin Srinagar, inda wasu sojoji 2 suka samu munanan raunuka sannan daga baya suka mutu a asibiti, a cewar sa. An baiwa sojojin kasar Habasha umarnin su kammala abin da aka kira babi na ƙarshe na kai farmaki kan Mekele, babban birnin yankin Tigray, bayan kin mika wuya da sojojin yankin suka yi bayan cikar wa'adin sa'o'i 72 da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya bayar.
Masu raro, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Kada a manta, za kuma iya zira shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake na gabatar da shirin da kuma Ciba Ido Diloni wanda ya bada umarnin jama'a injiniyanmu na yau, ni Sarfi Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai wani jiban. Salamu alaikum.